Sashin Hausa muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarwaniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama Alpha Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum, Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsi na ranar Laraba 20 ga watan Fabrairu. To wai da gaske ne cewa wani dan takarar shugabancin Najeriya ya rarraba kudade ma jami'an hukumar INEC na wani yanki?
Wallahi duk maganganun nan ƙarya ne, ba wanda ya taɓa mana magana ko ba wanda ya kawo mana wani abu, wallahi ƙarya ne.
Za kuma aji cewa za a sassauta dokar takaitar zirga-zirga a yankin Talaberi na jamhuriyar Niger wanda ya yi fama da ta'asar 'yan bindiga. Sarfilu Hashim Gumal kuma zai shigo da muhimmancin shirin sa na ciki da gaskiya. Awal Garba zai shigo da sharhin jaridun Kamaru. Sannan muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma waɗannan duk sai an fasha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Dan takarar babbar jam'iyyar Adawa a Najeriya ya ce dakarun kasar ba su da wata rawa da za su taka a zaben shugaban kasar da na 'yan majalisu da ke tafe. Atiku Abubakar ya bayyana hakan ne a jiya Talata kwana guda bayan da shugaban Muhammadu Buhari ya ba dakarun kasar umarnin da kada su ragawa duk wanda ya kawo cikas ga zaben wanda za a yi ranar Asabar mai zuwa, kalaman da suka janyo cece-kuce.
First of all, I want to direct this message.
Da farko ina so na aika wannan sakon ga komandojin din dakarunmu da manyan jami'ai. Kun san cewa babu wani hurumin da ya ba ku da damar ku aiwatar da wani umarni wanda baya karkashin doka. Haka doka ta ce, kuma haka al'ada take a aikin soji. Shugaba Buhari dai ya yi kashedin cewa duk wanda ya yi katsalandan a lokacin zabe zai yi haka ne a bakin ransa, kalaman da suka dadada wa mambobin jam'iyyarsa ta APC rai. To sai dai a wata hira da yi da muryar Amurka a baya mai baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawara a fannin yada labarai, Malam Garba Shehu ya ce an yi wa kalaman na Buhari mummunar fahimta.
Wanda shugaba Muhammadu Buhari ke cewa duk wanda yake shirin yi irin wannan, to ya shirya daga wannan ba zai sace gidansa ba, ya kwashi kashin sa a hannu. Saboda haka an dauka ana ba shi wata ma'ana cewa ciyayi a harbi ba tare da akwai doka.
A dai makon da ya gabata ne, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira manyan 'yan takarar biyu ta wayar tarho, inda ya jinjina musu bayan da suka cimma wata matsaya ta tabbatar da zaman lafiya, inda ya ce Amurka na goyon bayan sahihin zaɓe ne wanda zai kasance karɓaɓɓe a wurin 'yan Najeriya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara jaddada matsayinsa ta cewa yana da cikakken ikon da zai ayyana dokar ta ɓaci domin gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico ba tare da amincewar majalisar dokokin ƙasar ba. Izuwa daren Litinin akalla jihohi 16 suka shigar da Trump ƙara a kotun tarayya da ke California, inda nan ne wasu alkalai suka yi tawatsi da duk irin matakan da shugaban Trump ke ɗauka cikin watanni 25 da ya kwashe yana mulki. Amma shugaban na Amurka ya faɗa a fadar gwamnati ta White House cewa yana da yakinin zai yi nasara a ƙarar da aka shigar da shi. A lokacin da ya ayyana dokar ta ɓacin a ranar Juma'a da ta gabata, Trump ya ce yana sa ran ba zai yi nasara a shari'ar farko ba. Amma ya ce yana da yakinin idan mutum ya je gaban kotun kolin kasar, kotun za ta yi watsi da duk wani hukunci da wata karamar kotu ta yanke. Ministan tsaron kasar Venezuela ya ce dakarun kasar za su ci gaba da zama a kan iyakokin kasar kwana guda bayan da shugaba Donald Trump ya ce za su yi amfani da duk wani kowane irin zaɓi domin ganin an samar da gwamnatin wucin gadi a kasar ta Venezuela. A jiya Talata, ministan tsaron kasar Vladimir Padrino ya yi watsi da kalaman Trump a wani jawabi da ya ta talabijin. Yana mai cewa furucin shugaban babu dattako a cikinsa, sannan ba a taɓa yin irinsa ba.
¿Quién es el comandante jefe? Constitucionalmente. Ellos se creen con su prepotencia.
Anan shugaba Nicolas Maduro ne yake magana cikin harshen Spanishci, inda ya ce waye shugaban dakarun ƙasa da doka ta ya amince da shi. Suna tunanin su ne ke da ƙasar nan. Kuma Donald Trump ya yi tunanin yana da ƙarfin ikon da idan ya ba da umarni da dakarunmu za su bi. A ranar Litinin, yayin da yake jawabi a gaban 'yan kasar Venezuela mazauna nan Amurka a jihar Florida, shugaba Trump ya yi kira ga dakarun Venezuela da su yi watsi da umarnin shugaba Maduro su amince da tayin afuwa da shugaban wucin gadi Juan Guaido ya musu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. India ta yi kira ga Pakistan da su daina yaudarar kasashen duniya ta kuma dauki mataki akan waɗanda suka kai mummunan hari a yankin Kashmir. Kiran na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin Islamabad suke gargadin cewa ba za su bata lokaci ba wajen maida martani muddin kasar ta India ta kai wani harin soji. Takaddamar da ke tsakanin kasashen biyu waɗanda duk suna da suka mallaki makaman nukiliya ta kazanta tun bayan wani harin bam da aka kai a makon da ya gabata akan sojojin India a yankin Kashmir da suke takaddama akai wanda ya halaka jami'an tsaron India 40. A jiya Talata, ministan harkokin wajen India ya zargi Prime Minister Pakistan Imran Khan da yin watsi da ikirarin da kungiyar Ja'ish Muhammad ta yi na cewa ita ta kai harin. Ya kara da cewa kasancewar shugabanta Masud Azhar a Pakistan yake da zama. Hakan hujja ce da ya kamata Pakistan ta yi amfani da ita wajen daukan mataki.
Mahmud Dalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC. To a babin rahotanni za mu fara da batun zargin da ake ta yadawa cewa wani babban dan takarar shugaban kasa a Najeriya ya raba na goro ma wasu jami'an inai zargin da suka ce ƙarya ne. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Da yake gana da ma'aikata da kuma jami'an da aka dauka da magoya da aikin zaben. Kwamishinan hukumar zabe ta INEC a jihar Adamawa Barista Kasim Ganagaidam ya yi gargadin cewa hukumar ba za ta malamunce duk wani da aka samu yana da hannu walau wajen karban kuɗi ko umarni daga wani ko wasu bayanan aikin zaben. Kana ma hukumar ta nuna ɓacin ranta game da rahotannin kanzon kuregen da jama'a yanzu ke yaɗawa game da jami'a ko kuma hukumar zabe a kafar sadarwa ta social media irin su Facebook.
Consequently, INEC shall avoid and resist undue external interferences.
Dole mu yi aiki tsakanin da Allah kamar yadda muka da kiran tsuwa. Duk ma'aikacin INEC walau na dindindin ko kuma na wucin gadi dole ya tsaya kam ba tare da mara wata jam'iyya ko kuma ɗan takara ba. Kuma abin takeici ne irin rahotannin ƙarya da ake ta yadawa game da zaben musamman kan hukumar ko kuma jami'an zabe wanda ƙarya ne ma tsugaranta domin ka husuma ko kuma rudani a wannan zabe. To fa dole ake tantancewa a cewar kwamishinan hukumar zaben.
I have had cause to deny allegations of offers of bribes or gratification from my office and I have denied them several times.
To wai ko ina gaskiyar rahotanni ma da aka yada game da zargin cewa wani dan takarar shugaban kasa ya bada toshir baki ga wasu manyan jami'an hukumar zabe ta INEC a wasu jihohi ciki mako har da jihar Adamawa.
Wallahi duk maganganun nan ƙarya ne, ba wanda ya taɓa mana magana ko ba wanda ya kawo mana wani abu, wallahi ƙarya ne. Kuma dama ka san matsalan social media kenan, azzanumai ne suke cikin wannan abun suke kawo munafurci. Tunda sun ga tunda su jistar hankali a cikin gari ba zai yiwu ba, to sai suka fara amfani da social media tunda babu hanyar da za su samu a kama su. Aikin munafukai ne da azzalumai, ba wani wanda ya kawo mana wani kuɗi kuma ba mu nemi kuɗin kowa ba, kuma mu a gurin mu kowa ɗaya ne.
Kyau ba. Sai da cewa a tiku ne tuntube ku.
A ƙarya ne na gaya maka, ba wanda ya taɓa mana magana irin wannan, ban taɓa sani, ban taɓa, ba gaskiya bane. Kuma an ɗauki halakin mu, an ɗauki halakin shi, ba daidai bane, ba gaskiya bane wannan magana.
Ko ma da menene yanzu ka an zura ido a ga yadda za ta kaya a wannan Asabar, yayin da ko jami'an tsaro ke ma ci gaba da shawagi domin tabbatar da doka da oda. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Gaida Ibrahima daga Najeriya. Kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda aka sassauta dokar takaita zirga-zirga a Tilabiri wadda aka kafa saboda a gano yan bindiga an dage ne bayan ƙorafin takura. Sulaiman Barma gare ka.
Jihar Tilabiri yana daga cikin yankuna uku da hukumomin jamhuriyar Niger suka kafawa dokar ta ɓaci da nufin tunkarar matsalar tsaron da kasar ke fuskanta bayan da 'yan ta'adda suka kaddamar da hare-hare. Sanantar wannan al'amari ya sa gwamnati Liberi kullo da wasu matakan hanawa masu ababen hawa har ma da masu tafiyar kafa zirga-zirga daga faduwar rana zuwa lokacin bullowarta, abinda ofishin ministan cikin gida ke kallonsa tamkar matakin takurawa jama'a idan aka kwatanta shi da tsarin da gwamnati ta shimfiɗa. Saboda haka aka umarci gwamnan ya janye kudurinsa, abinda tuni ya fara medo da walwala a wajen mazaunan Liberi. In ji jami'in fafutuka Ibrahim Mamudu Illo.
Dalle wannan takarda ta cancanta mu shi daɗin takardar nan, amma ba ta ƙare ba, paske akwai wasu mesur wasu matakai da an ka ɗauka na hana motoci a ce ba su shigowa ga wani lokaci lalle ko mu garin namu na Tilbury ba mu gani abunda ya kawo mu za a kawo mu cikas ake wasu motoci ba su zuwa tunda mu har yanzu garin mu alhamdulillah babu wani tashin hankali wani abu da aka nan ga tsammani wallahi garin ga namu na Tilbury babu shi
ainihi gwamnatin ta Niger ta kafa dokar tabacin ne a waɗannan yankuna da izinin majalisar dokokin ƙasa saboda haka shugaban kwamitin tsaro a majalisar honorable Hamma Asa ke nuna gamsuwa da matakin taro gwamnan na Tilbury akan hanyar gaskiya
haka da sun kai yazo daidai wanda duk ya doki mataki daga gaban kashi abinda doka ta tsaida ya wuce ya shishigi yayi karambani doka kuma ba ai mata karambani
gwamnan na Tilbury Ibrahim Tijani Katalla da na tuntuba ta waya bai amsa kira ba ko da yake daga bisani na samu labarin yana halartar wani taro a ofishin sakataren ministan cikin gida har zuwa yammacin jiya talata Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a Suleiman kafin mu ci gaba mu kada Sudan mana yanzu kuma ga tarbiyyar hashin gumal da shiri na gaba
jama'a assalamu alaikum a baya shirin ciki da gaskiya sha ka muku shirye-shirye akan gidan marayu ko filayen su da wasu suka taba ko kuma suka nemi mallakiya ba tare da bin ka'ida ba ba mana marayu kadai ba hatta gidajen wasu talakawa ko filayen su da wasu suka amshe mun kawo muku bayanai a wannan shiri inda wasu an samu nasarar samar da adalci wasu kuma muna nan kan bin batun su a wannan karo zamu kawo muku korafin da wasu ƴan uwan juna a kefi jahar Nasarawa suka yi na amfani da filin su da suka gina gidaje biyu da wani shahararren gidan mai yayi dan aikin sabunta manyan tankunan adana man karkashin kasa da suka goce daga mazaunan su mutanen biyu Alhaji Hallar Saba Kefi da Alhaji Lamaran sun shaida wannan shiri cewa sun ba da aran filin su dake bayan gidan man a Kefi dan a gyara tankunan inda suka ce daga ƙarshe hakan ya kai ga rushe ginin su da mamaye da shi wajen zuba shara ba tare da wata diyya ba mun fara tuntuɓar masu ruwa da tsakikan wannan batu amma da farko ga bayanin da Alhaji Hallar yayi kan ginin su da suka ce sun yi azumar gina shi ne don ba da shi haya a rika tallafawa marayu
Assalamu alaikum da farko sunana Alhaji Aliru Alhaji Sabo kani wurin Talatu Ramalan Kefi so mun zo ne akan wato wani matsala dake tsakanin mu da Alhaji Awolu AA Rano mu dai makotansa ne domin muna da gida a bayan kamfanin shi na mai gidan man shi dake Kefi so ana zaune sai gidan man shi suka samu damuwa matsala na wato tankunan su da suka sa a ƙasa ruwa ya ma tankunan yawa a ƙasa sai tankunan suka sinke so lokacin da tankunan
ne ma nan tankuna su ne sinke
yawa wato tankunan gidan man sun samu damuwa sun ko sun nutse a ƙasa sun dan girgiza da suka girgiza sai aka samu gafu ruwa yana shiga musu cikin gidan man nasu so sai suka samu yayana Dalatu akan cewa dan Allah suna buƙatan ya taimaka musu da wannan fili namu da gine-gine namu da ke ciki. Sai shi Talatin ya ce to yanzu ya sami
ba mu labarin yadda wajen nan yake sosai saboda mutane su gane.
Okay.
A wace anguwa ne a kafe sannan kuma ya filin naku yake da shi wannan gidan ma?
Eh to anguwan wato Millionaire's Quarters Kefi bypass daura da masallacin Izala na Juma'a na Jos Izalan Jos. So filin namu 100 by 100 ne. Mun yi gine-gine a ciki 2 bedroom guda biyu sami da taci wato amanni. So mun yi su mun gama ya rage mana saura kwano. So da wannan damuwa ya same su suka samu shi yayan namu Dalatu. Da shi Dalatu suka gaya mishi sai zai same mu. Domin bai da ikon ya je yi abu kai tsaye shi kadai. Ya zai same mu ya ce to ga makocin mu sun zo akan cewa suna bukatan wannan filin namu aro saboda za su ciro tankunan su su sa kuma wurin ciro tankunan ba dole ne tankunan su koma ba. Za su canza wasu da sababbin tankuna. Sai shi yayan namu ya ce to a matsayin tsayinsu na makota gare mu za mu ba su wannan abu ba tare da neman ko sisi na fansa a hannunsu ba ko na wani haya. So sai dai mu maganar mu shine ya gaya musu wannan gine-gine da muka yi gine-gine ne wanda yake na marayu domin duk abun da za a yi ba mu san abun da zai taba wannan gini don kamar mun yi gaba za a dawo da mu baya. Suka ce mishi wannan abu ba za a taba wannan gidan mu
ba. Mu labari ya aka yi waɗannan ko wannan filin ya zama na marayu kuma sannan ku kuke kula da filin.
Yau wato dalilin da yasa wannan fili ya zama na marayu shine da ni da shi wato yayan na Dalatu muka da kuɗi muka siya filin saboda damuwa da duk shekara in aka zo watan azumi akan bara da kyar ake samun abun da za a yi ma ƴaƴan marayu wato riguna da kayan sallah da wasu abubuwa. To ganin haka duk shekara akan fi sabilillahi ne a masallatai da kuma wajajen tafsiri sai ni da yake yayana ne kuma muna da kyakkyawan fahimta muka ce to wannan abun mu gina wannan gidajen in muka gina sai mu sadaukar da shi abinda aka samu ana daukan nauyin waɗannan marayu abinda ya shafi karatunsu da wani abu haka amma wannan abu ne wanda mun yi shi ne.
Wato Alhaji Aliyu ina so in fahimci su waɗannan marayun naku ne ɗan uwan ko kuma marayu na gari?
Eh marayu ne wanda waɗansu sun shafe mu waɗansu kuma na gari ne domin duk masallatin Ahli Sunna ai musulmai duka ɗan uwan musulmai ne mu muke ɗaukan nauyin marayun da aka mutu aka basu kuma shekara bayan shekara akan samu ƙari na marayun nan saboda yawan mace-mace da ake samu.
Wato ma'ana dai ko Allah ya hore muku abu inda kuke da zama wannan wajen ko kuna so ku yi amfani da shi saboda taimako ne kawai?
Ƙwarai da gaske. So ana cikin haka ko da suka rusa wannan suna kan wato wannan aiki nasu sai suka fahimci waɗannan tankunan ba za su fita ba saboda fuel loader din babba ne.
Da kai abin da ake cewa wakafi ai.
Yawwa.
Shi wakafi mutum ya ba da waje.
Wani waje haka.
In ya bayar duka abin da za a yi nasa ne amma kuma za a amfani da.
Yake zuwa yana nan yana tafiya
ma. Wajen taimako.
Waɗannan na taimako. So da suna kan wannan aikin sai suka fahimci ba inda za a yi tankunan saboda tsayinsu su fita ba tare da wannan ginin sun taɓa shi ba. Ba su tuntuɓe mu ba. Ba su tuntuɓi shi yayan namu ba. Kawai suka rusa gini. Kawai ana kan aiki ne muka zo mu ga an rusa gini muka same su wannan ba abin da muka yi da ku ba kenan.
Ina zuwa a Alhaji Aliru
na wannan kai
akwai abin da nake so na fahimta lokacin da za ku ba su aron wannan wajen ko rubuta yarjejeniya a takarda cewa za ku yi amfani da wannan waje na wani lokaci kaza?
A ba mu rubuta wannan yarjejeniya tsakanin mu da su ba saboda kyauta ne muka ba su da contract ne muka shiga tsakanin mu da su da za mu rubuta shi a rubuce.
Wato ma na koda kyauta ne za a rubuta ai mun ba ku kyauta ku yi aiki zuwa lokaci kaza zuwa lokaci kaza kamar yadda yake maganar ma'addini da kake ko bashi za a bayar?
Eh Allah ya ce a rubuta.
A rubuta
abin da yake
ba ce faktugu ba?
Eh an ce haka.
To wannan faktugu din shi ne ba ku yi bayan?
Eh bayan ba mu yi ba ka san Hausawa muna da wani moral value muna da kawaici muna da akwai abun da malam Bahaushe in ya yarje maka yana kallon babu cin amana tsakanin shi da kai to ina ganin gidan shi gaba ɗaya ma sai wakilta ka ya ce maka wannan gida ni ne zan yi tafiya to abun da ya taso su zo same ka.
Wato dai al'adar Hausawa ne amma ba al'adar addini
ba. Ba addini bane amma al'ada ne na Hausawa amma wannan ba addini bane.
Muna da shi Alhaji Aliyu.
So ana cikin wannan tafiya sai da suka rusa wannan gini ko da muka zo muka same su suka ce mu yi hakuri wannan gini in aka suka gama aikin su suka mayar da waɗannan tankuna za su zo su gyara mana wato wannan gini sai muka ce to shikenan ba damuwa.
Duk da nan baku saki kuma a wannan gabar ma baku yi wani rubutu ba.
A wannan gabar mun yi amfani da amincewa da suka gama aikin. Sai muka ga abun ya fara wato tangal-tangal, sai muka nemi manajojin mu zauna mu yi rubutu. Kowane manaja yana jin tsoron a ce an yi wannan rubutu da hannun shi a ciki, saboda yana kallon aikinsa. Shi yasa ba su yarda mun yi wannan rubutu ba, domin sun gama aikin sai abun kuma ga ya zama yaudara ana yawo da hankalinmu. To tankunan nasu wanda suka cire lalatattun ya zauna a wurin tsawon wurin watanni, zai kai kamar watanni uku ko zuwa hudu. Sai shi yayin namu ya kira su ya ce to tankunan nan ba mu yarda da zamansu a cikin wannan filin, ba su zo su kwashe wayannan tankunan nasu.
Wato ma'ana kun ma haƙura da maganar sai an mayar muku gini?
A'a, ba mu haƙura ba, maganar gini muna nan muna yi, amma tankuna da suka bar su dogayen tankuna cikin wannan filayen namu, in zaka kalli wannan hotunan zaka ga tankunan.
Wannan su ne tankunan da suka lalace na daɗin ke?
Wayannan tankunan lokacin da aka zo da sababbi ne aka sa, tsofaffin suna nan ta nan, in ka lura da wannan hoto da ke hannunmu.
Wajen ya zama kamar yajin aje tankuna?
Ya zama yawa, sun mai da shi yajin aje tankuna da kuma zubar da shara ma. Domin akwai lokacin da muke wurin wani ya ɗauko shara daga nan gidan man AA Rano ya zo ya zuba shara a wurin. So da suka yi wannan sai muka ce to wayannan tankuna zo su kwashe su, kuma tunda wa'adin da muka ɗiba musu ya ƙare, wayannan tankuna za su biya zaman su a wannan wurin. So ana tafi sai suka zo da kuɗin hayan tankunan, suka zo da 300,000. A nan ba mu yarda mun karfa ba sai da muka rubuta, da kuma yarjejeniya shi manajan nasu ya sa hannu, da kuma mu muka sa hannu, da kuma yarjejeniyan ginin mu da suka rusa za su biya. Wannan shine takardar da yake hannunmu a nan a yanzu. So ana cikin wannan takaddama sai ciyaman na angon ya ji halin da muke ciki. To ba mu sani ba, la'alla shi ne ya kai
mu an rubuta a jiki Alpha Solid Congress. Su waye ne wayannan?
Eh, to wayannan wato lauyoyinmu ne da muka ɗauko a lokacin, saboda su zo su mana wani abu na rubutu. Ka san duk inda aka ce rubutu na yarjejeniya abin da ya shafi gaddama, ko da digirinka goma ne a English kai ba zai yi ka rubuta ba.
Kasancewar a nan lokaci ba mu damar tsayawa, idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban korafin Alhaji Halilu Sabu Kefi da Alhatu Ramalan. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To kai da Sarfilu, yanzu kuma ga Awwal Garba da sharhin jaridun Kamaru.
Don fara shirin jaridar namu ne da jaridar Kamaru Info, anda babban labarin da yake nuna cewar jagoriyan adawan kasar jamhuriyar Kamaru sun buƙaci hada kansu waje daya domin neman tusasawa gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru da ta sako dufusonin siyasan da ta galkame su a gidan yarin kasar. Har ila yau dai a cikin jaridar ta labarta mana cewar gwamnan jihar Baminda Adel Lele Afrika ya bayyana cewar ƴan awaren masu dauki da bindiga sun fara fahimtar gwamnatin kasar Huriyar Kamaru wajen neman maido da zaman lafiya a bangaren. Sai kuma jaridar Le Jour anda ita kuma ta ce mana matsalar rikicin ƴan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru na neman ya shigo bangaren jihar Littoral, birnin da yafi dauke da al'umma daban-daban a kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Emergence kuma ta ce ana keta haƙƙin bil'adama musamman ma a bangarorin ƴan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru, anda shi ma ministan shari'a na kasar Laura Eso ya tabbatar da hakan. Sai kuma jaridar Mutation anda ita ma cewa ta yi tsohon limamin cocin Katolika na kasar Jamhuriyar Kamaru Christian Tumi ya ce tun cikin watan Agustan bare ne na shekarar 2018 ya buƙaci bangaren ƴan aware da kuma bangaren gwamnati da su yi kokari na ganin cewar sun zauna akan teburin shawara domin sasanta rikicin bangaren ƴan awaren. Amma dukkaninsu sun yi kunnen uwar shegu da kiran da ya yi, ko da yake ana can ana ta kashe al'umman da ba su ji ba, ba su gani ba. Jaridar Camel Press kuma ta tsegunta mana cewar jagoran ƴan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto na jam'iyyar MSA ya tsinci kansa a gidan yari da ke birnin Yaounde, a yayin da yake ta'azzara magoya bayansa da su yi kokari na ganin cewa sun lalata abubuwan gwamnatin kasar wanda suke cikin gida da kuma wajen kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shahin jaridun namu ne da jaridar Le Message ta kasar Kamaru, anda ta nuna mana cewar al'umman jihar yammacin kasar Kamaru sun fara nuna fushinsu ga gwamnatin shugaba Biya kan yanda ya hankada kiyar Maurice Kamto zuwa gidan maza Muhammad Awal Garba. Muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To kai da Awal, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Zalanga, makwallon Hadiza, yayin Najeriya. Kan batun wato doka da Muhammadu Buhari ya bayar cewa idan mutum ya zaci akwati a mataki a kansa, wannan ba doka da Buhari ya ɗaya ya jiki kuma masu suke ku shi a kan wannan magana ba sa kallon ɗin kan kanagar da shugaban ɗaggagar shugaban ƙasa mijin iyar GDP kan cewa zai da na fatar mu shi da yanan fifi ko kuma zai yafi wa ƙwayi da suka sace kudin Najeriya zai yafi musu. Wannan ba shi ne mugayen kalamu ba wanda bai kamata mutum ya yi su ba, amma ba a yi fi zai jirgin fifi a kan wannan bayan da malam bayan Muhammadu Buhari a kan yayi tsawa. Ai tsawa ce kuma ɗan zama shugaban ƙasa kuma bayan shugaban ƙasa ai shi uba ne.
Ni ne Alhaji Ahmadu Maye sarkin Mayun Bakwai Sarki. Ina jin waɗansu suna wani ihu suna cacin baki. Wai in a ce kuwa Bakar ya zo shugaban ƙasa zai sadda Najeriya, to yanzu mu an riga an sadda mu a Najeriya yake wani kai ba za a yi mana duk tun da shekara hudu ba musamman muna ina ba an sadda mu. A ce ku ne ga dama ya zo ba sadda mu ba da kwashe mu ya tura saura a Kamaru, saura a Nijar, saura a Burkina Faso a yana ya zo da shekarun a Najeriya. Ai duk kun kaga mutum ya nace da mulki a gwada, ai an gwada Buhari ne. Wai ban bai manta ba ya mulki lokacin da ya karɓi mulkin soja Najeriya ba wani. Yanzu Najeriya ilimi ya yi wa. Yana sai mallaki komai sai abin da ya faɗa.
Mai magana Hamidu Kadalla Buwa daga nan Kadalla Buwa jihar Bisa Jamhuri a Nijar. Ina ma fatan alkhairi ɗan Najeriya. Allah ya sa a yi zaɓe lahiya a kare lahiya. Kuma Allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya ƙasarmu Nijar da Najeriya. Amin suma amin na gode.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Talaka kamar kuka a kuri'ar kaicinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Mun ce babban abin da za mu ba ƙasarmu shi ne zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari, sun cika alkawari.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi-duminsu.
Muryar Amurka daga Kaduna.
Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyonmu da talabijin da sauran shafukanmu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya, sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma, a maimakon shirinmu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku waye ne da ake toyawa.
Don haka, sai a kasance da sashen Hausa na Muryar Amurka.
Duniya a kafin hannu.
Yawa sai a mana aikin gafara ga Lalu din yanzu.
Sai bayan ɗan takar babban jam'iyyar adawa a Najeriya ya ce dakarun ƙasar ba su da wata rawa da za su taka a zaben shugaban ƙasar da na 'yan majalisu da ke tafi. Atiku Abubakar ya bayyana hakan ne a jiya Talata kwana guda bayan da shugaban Muhammadu Buhari ya ba dakarun ƙasar umarnin da kada su raga wa duk wanda ya kawo cikas ga zaben wanda za a yi ranar Asabar mai zuwa, kalaman da suka janyo cece-kuce.
To masu sauraron mu ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mamu Lalo da ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abo da injiniyanmu na wannan lokacin Smith, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.